بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله مدوكيد يا إساك حد أمون وأن يبمتي نليتنون أكونيكو قواتن رجب a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, wanda kuma shine 15 ga watan biyu a shekara ta 2021 na lissafin miladiya. Wannan shine zaman mu na 20 a lokaci da muke yi da tattaunawa akan abin da ya shafi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma tarihinta da muhimmancinta da magana akan masu inkarinta, da kuma mai da martani akan shubuhohinsu. Wannan zama za mu karasa abin da muka fara tattaunawa akan sa dangane da sabubban raunin, ko in ce sabubban da ya sa mu'tazilawa suka kauda kansu daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka koma zuwa ga abin da suke zaton shine hankali, kuma suke kaddasa shi, wato suke tsarkake shi, tsarkakewa ta addini. Mun yi magana akan sabubin farko shine kasancewar sun dauko al'amuran da suka shafi falsafa, da suka karanta littattafan masu falsafa, ba sai mun koma kan wannan ba. Sababi na biyu, rauninsu a babin riwayar hadisi da dirayas, ilimin hadisi malami suna kasashi kashi biyu ta bangaren aikin da ake akan hadisi, ma'ana ta bangaren abin da ya shafi, akwai abin da ya shafi tara shi da ruwaito shi, akwai kuma karatunsa dirayatan, bibiyar ma'anoninsa, sharhinsa, tafsirinsa, me ake nufi da shi, da kuma maganar ingancinsa da illolin hadithi, da yadda ake gane hadithi ya inganta ko bai inganta ba. Wannan dai majali ne kuma mai muhimmanci, waɗanda malamai na hadithi suka tafi da rayuwarsu da yawa a cikinsa. Karkashin wannan muka tsaya wannan maganan da'afuhum fi majalin riwayati, da kuma jahilcinsu da ilimin hadisi, da kwakwalwarsu ta kasa shiga cikin ilimin hadisi, da kuma fa'idantuwa da shi. Sai suka ga in suka tsaya cikinsa to za su zama daidai da kowa da kowa, ammawa shi yasa suka yi watsi da ilimin hadisi suka koma hankali. Wasu malami suna zancen cewa la'alla sababin wannan rauni nasu shine da suka ga hadisai da'ifai da mawdu'ai sun yadu, kuma suka ga su ba su da ƙarfin iya zama su tantance, su bambance, su san illolin isnadi da illolin matani, wannan abun ba za su iya shi ba, shi yasa sai suka yi watsi da ilimin gaba daya ya fi ƙarfinsu. To da ya fi ƙarfinsu, maimakon su duma su shi, su karɓi riwaya su yi aiki da ita, sai suka riƙa tuhumar masu riwayan nan cewa ba su da fahimta, kawai hadda suke yi, suna haddato hadisai ne ba tare da ganewa ba, shi yasa sai suka yi watsi da ilimin gaba daya, tare da cewa hakikanin lamarin shine kasa hakuri suka yi su iya bambance hadisai masu kyau daga hadisai marasa kyau, tunda ba harkarsu ba ce. Shi yasa Imamu Sunna mun fara maganar sa ran nan, ko mun fara karanto maganar sa, Abul Qasim Al-Asbahani daga cikin malaman sunna da ya rubuta littafin Al-Hujja fi Bayanil Mahajja, a ciki yake fadin cewa makhtalatat illa alal jahilin, waɗannan hadisai ba su cakuɗe ba su rikitar sai akan jahilai, ma'ana jahilai ne sukan kasa gane su kasa bambance tsakanin hadisai ingantattu da waɗanda ba ingantattu ba. Sai ce fa ammal ulama'u, amma su malamai biha waɗanda suka san waɗannan hadisai, fa innahum yantaqidunaha, to su suna yin naqdi. Naqdi shine bibiyar abu don a tabbatar da ingancinsa a kuma tantance shi a fayyace shi daga abin da ba ingantacce ba. Yawa azza'a, wato a yi tankaɗe da reraya sai ya zama an bar iya gari mai laushi a cire tsaki, a cire tsakin nan, wannan shine dama naqdi. Wannan kamar an samo shi daga aikin da masu gursumeti suke yi, kun san masu gursumeti, wato waɗanda suke aikin tantance gwal na gaskiya da wanda ba na gaskiya ba, yawa haka ake kiransu da Hausa, duk da dai daga Turanci aka ɗauko. Yawa masu bambancewa kuɗin gaske da kuɗin da ba na gaske ba, da jabu. To haka yadda masu sanin gwal da azurfa suke iya bambance mai kyau da marar kyau, to haka malaman hadisi suke, daga sun ga hadisi da isnadinsa suna ganin mazan, don sun san duk mutanen da suka rubuta waɗannan hadisai, don an riga an rubuta tarihinsu a cikin littattafai, sun riƙe su sun haddace, za su ce wane gaskiya, ko da sauran masu ƙarfi ne, amintattu ne, masu kwanya, masu riƙe abu da hadda, to shi wannan mai rauni ne ba za a ɗauki hadisinsa ba. To daga nan sai su ce a wannan hadisin saboda akwai wani a ciki, to da'ifi ne. An gane? Mun sha dai magana akan wannan, duk kun sani, ko a ce wane, ko da ya ce ya rawaito hadisi daga wane, to mu mun san ba su haɗu ba, domin wane tun da aka haife shi a gari kaza ya rayu bai taɓa zuwa gari kaza ba, ya zai ce ya rawaito daga wane, bayan ko wane shi ma bai taɓa zuwa gari kaza ba, don haka wannan hadisin akwai tuhuma. Ku duba fa, ko da la'alla ya ji daga wani ne sai ya ɓoye, sai a ce ya yi tadlisi, to mutumin da aka san shi yana tadlisi ne, hadisinsa da'ifi ne, sai idan ya bayyana sama'i. Wannan da duwanda suka karanta ilimin mustalahul hadisi sun san wannan. To kar mu tsawaita zance akan wannan. Yace suna intiqadin waɗannan hadisai intiqadan jahabi zati ad-darahim wad-dananir, irin yadda ƙwararru a fannin tantance kuɗi suke iya bambancewa tsakanin dinari mai kyau da dinari marar kyau da ɗan jabu, daga sun gani za su gane. Fayumayyizuna zuyufaha, sai su bambance su fayyace wanda yake ɗan jabu. Fayumayyizuna zuyufaha wa ya'khuduna ziyadaha, sai su ɗauki wanda yake mai kyau. Wala in dakhala fi ghimari ruwati man wusima bil ghalat, idan wani mutum da aka siffanta shi aka sa masa alamar cewa wannan mutumin baya hadda sosai, yana da kuskure a riwaya, in ya shiga cikin isnadi a cikin fil ahadisi, in wannan ya shiga wasu ba su gane ba, fala yaruju zalika ala jahabi zati ashabil hadisi, in ya ɓuya shine ma'ana hankalin wasu ya karɓa, to su manyan malaman hadisi ba za su ɗauki wannan abu ba daga cikin malamai. Hatta innahum addaw ghalita man ghalita, har sun iya lissafa, za su gaya maka wane adadin kurakuren da ya yi guda kaza ne, in aka baje kolin malaman hadisi za su ce wane mun san kurakurensa, ya yi kuskure a hadisi kaza, ya yi kuskure a hadisi kaza, sai su jera maka hadisi wajen ɗari cewa wane an san shi bai riƙe su sosai ba. Sauran kuwa misali za su iya cewa saboda dalili kaza an san hadisinsa, in nagari kaza ne to za a karɓa, in ba nagari kaza ba ne kuma ba za a karɓa ba. Duk wannan dai harkar ta suwaye ta malaman hadisi ce, daga in suka ce hadisi kaza ba a karɓarsa, mai rauni ne ko maudu'i ne na ƙarya, to sun san abin da suke, ba da san zuciya suke ba. To wanda kuwa ba shi da ƙwaƙwalwa irin tasu, da zai iya da haƙuri da juriya irin tasu, to haka zai watsi da ilimin. To wannan shine sababin da yasa mu'tazilawa ba su ɗauki wannan hadisi wannan ilimi ba, ba su shiga cikin sa ba, sai suka yi watsi da shi suka koma suka jingina zuwa ga abin da ya shafi hankali, har za su iya gaya maka wani da ya ruwaito hadisi kaza ya yi kuskure a wuri kaza, ya canza kalma kaza daga kaza zuwa kaza. Duk malaman hadisi sun haddace wannan. Abu na uku daga cikin dalilan da ya sa mu'tazilawa suka kama hankali suka yi watsi da ilimin hadisi, hubbu tamayuzi alal akhari, sha'awar da san su bambanta daga sauran mutane, suna zuga kansu da kwakwalwa da intelligence cewa su mutane ne sun fahimci abubuwa, suna da hankali, haka duk abin da aka kawo musu ne da hankali za su auna shi, za su gane gaskiyarsa. To suna son ya zama ba matsayinsu ɗaya da sauran mutanen gari amawa ba, ana ce musu awam, ba awam ba, awam, in an ce awam shine gabagarin mutane. To gabagarin mutane su mu'tazilawa dinnan masu ganin suna da kwakwalwa da hankali da basira, ba sa son a daidaita su, saboda gabagarin mutanen nan sun shiga goyon baya da kuma karɓar hadisan nan, suna aiki da su, domin in ba hadisan nan ba za ka yi ilimi ba. To su suna ga wannan ilimin kamar na ragwaje ne, alhali ko su ne ragwaye, domin inda ba ragwaye bane da su za su shigo cikin wannan fanni, sai aiki da kwakwalwar tasu wajen bambance abin da yake daidai da abin da ba daidai ba. Shi ma wannan Abul Qasim al-Asfahani a kansa yana cewa inni tadabbartu hadha ash-sha'na fa wajadtu izam as-sabab fihi anna ash-shaytana sara bi latifi hilatihi يسول لكل من أحس من نفسه بفضل ذكاء وذهن يوهمه أنه إن كان رضي في علمه ومذهبه بظاهر السنة اقتصر على واضح بيان بيان منها كان أسوة العامة. إسنا لورد وأن اللمر نايت نايت أم دهن كلينا نالور قريد جسكي سينسها متشوى ما في جرما سببي da ya sanya sheɗan, wato a cikin wannan kai lamari na waɗannan mutane da ba sa ilimin hadisi suka koma kan harkar hankali, shine sheɗan ya sawwala musu, ya riya musu, ya musu wayo da dabara ga duk mutumin da yake jin yana da kunya, yana da kwakwalwa, yana da basira, yana da riƙe abubuwa, sai ya ga cewa in har ya bi mazhaban nan ta sunna, a ruwaito masa an ce kaza an ce kaza, haddathana wani kuma a karba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, aiki da shi, sai ga shi ya zama wani dolo dolo, an yi wasa da hankalinsa, an sa shi daidai da talakawa marasa basira, shi ko dole ya bambanta. Irin da yadda ake samu a tsari irin na philosophers, yawa, idan mutum yana son ya bambanta daga sauran mutane, shine fito da wani sabon theory da ba a saba sani ba, ya bambanta daga sauran mutane na hankali, ya jarraba mutane akan wani abu, ya nuna cewa ya fi kowa fahimta. An fahimci wannan, duk wanda ya karanta tarihin philosophers ya san akwai irin wannan hubbu tamayuz din daga cikin amawa daga sauran, wato gamagarin mutane su fi su. Don haka sai ya zama yana ganin idan yayi aiki da hadisai ya riko da zahirinsu, to kawai za a hada shi daidai da sauran talakawa, bai bambanta ba, sai a sanya shi cikin aji ɗaya da nasu, shikenan sai ya zama cewa an tuhumi kwakwalwarsa, bai iya bincike ba, ba shi da fahimta, don haka sai shedan ya ziga su rika kirkiro sabon ra'ayoyi, suna wato ruɗa mutane da su, har da zuwa ƙarshen abin da ya ambata. Saboda ina son mu gama da wannan bangare, ina ga zan bar wannan zancen, haka zan shiga misalai na mawqifin mu'tazilawa daga sunna, sai zama la'alla shine tattaunawa mu ta ƙarshe dangane da mu'tazila. Meye matsayinsu dangane da ita sunna din, wanne mataki suka ɗauka? Don ka fahimci wannan, akwai buƙatar ka fara bin menene matsayin mu'tazilawa dangane da sahabbai, domin sahabbai su suka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ruwato mana waɗannan hadisai, an gane, domin ita ce kofar da duk mutumin da musulunci bai masa ba
to tanan yake fara sararsa yauwa duk mutumin da musulunci bai masa a yadda yake ba in yana son ya taba shi ya taba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da kafirai suke duk wanda ya dauki kuma wannan hanya zaka ga cewa daga gun kafiran ya dauko sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wasu abubuwa da aka fadi akan sa hadisai a cikin hadisai dangane da shi sallallahu alaihi wasallam su suke fara fadin wannan dan sukan sa hakanan kafiran da suke son sukan alqur'ani to kofar farko da suke fara kamowa su sara su yanka su soka ita ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kuwa ba a san qur'ani ba sai ta hanyar su ba a san hadisan nan ba sai ta hanyar su masu ganin mutuncin su za su gaskata wannan qur'ani masu ganin mutuncin su za su karbi hadisan nan duk wanda kuma qur'anin bai musu ba hadisan ba su yi musu ba to daga cikin zari'ar da suke fara amfani da ita dan su soki qur'anin da hadisan shine sai su fara taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda a ƙarshen lamari zaka ce in dai an soki waɗannan to kuma ya zamu kalli abin da suka ruwaito kaga shikenan sai ka samu kokonto dangane da qur'ani kuma ka samu kokonto akan rayuwar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallam to zamu fara da wannan matsayin mu'tazila daga sahabbai babban wanda ake dangana ra'ayoyin sa dangane da sahabbai mutum uku ne da Ibrahim an-Nadham da Wasil ibn Atha da Amr ibn Ubayd waɗannan sun fi shahara cikin wato malaman mu'tazila akan maganganun su dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an-Nadham har yana cewa dangane da sahabbai cewa waɗanda suka hukunci da ra'ayinsu daga sahabbai ma'ana ba su samu hadisi a wata mas'ala ba sai suka yi amfani da fahimtarsu da istihadinsu sai sai ko dai ya zama suna zaton cewa hakan ya halatta kuma sun jahilci cewa haramun ne a yi hukunci da ra'ayi wajen fatawa ko kuma ya zama abinda suke so shine a ambaci cewa sun saba a tsakaninsu su ma kuma ana dangana musu sabanin mazhabobi sai a ce kenan su ne suka fara kafa mazhaba a wannan tarihi in ji fana zaf sai suka zabi in ji shi yace faktaru lidhalika alqawla birra'i sai suka zabi su fadi da su yi magana da ra'ayi yace wa bidhalika nasabahum kama yaqulu al-Baghdadi a cikin al-farq bayna al-firq yake cewa shi yasa an-Nadham ya dangana sahabbai yana cewa ya ce sun tafi zuwa ga isaril hawa ala din cewa sahabbai sun fifita son zuciyarsu akan addini inji shi Nadham bai ji ko nauyi ba haka yake faɗi cewa sahabbai sun fifita son zuciyarsu akan addinin Allah bal har ya halatta cewa za a iya samun ba abin da zai hana ƴan wato sahabbai dukkaninsu su shiga wuta ba abin da zai hana su shiga wuta kuma su dawwama a ciki inji Nadham duk malam Baghdadi a cikin al-farq bainal firq ya ambata kai Nadham ya tuhumci sayyidina Abubakar cewa yayi tanaqubi yayi tufka da warwara ba sayyidina Abubakar an tambaye shi akan wafakihatan wa abba ko na cikin suratu abasa sai yace ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni in qultu fil qur'ani ma lam a'lam ko in qultu fil qur'ani bi ra'yi yace wace sama ce zata lullube ni wace kasa ce zata dauke ni in na fadi san zuciya na fadi abinda ban sani ba dangane da alqur'ani to kuma an ruwaito an tambaye shi akan alkalala akun sa alkalala wanda ya mutu bai bar da ba bai bar dan uwa ba sai sayyidina Abubakar da aka tambaye shi akan wannan sai yace ni dai yanzu zan fadi ra'ayina in ya dace to daga Allah ne in bai dace ba daga gare ni ne da shedan sayyidina Abubakar ya fadi wannan Nadham sai yace to ai kun ji tufka da warwara ya can zai ce ba zai fadi da ra'ayi ba nan kuma ya fadi da ra'ayi wannan ai tanaqubi ne saboda me in mun lura ku duba ku gani can an tambaye shi ne akan ayoyi daga cikin mutashabihat su mutashabihat ra'ayin ar-rasikhuna fil ilmi menene amanna bihi kullun min indi rabbina ba sa kutsawa to a can tunda ayan nan sanin wa fakihatan wa abba ko makamancin irin waɗannan daga cikin ayoyin da ma'anar su bata bayyana ba sukan faɗi su ce lamarin su zuwa ga Allah yake shi kuma wannan maganar kalala maganar sai ta fiqhu wadda wajibi a baiwa mutane fatawa akan aikin da za su yi na halal da haram akan abin da ya shafi gado mutane wani nasu ya mutu dole a ga musu ya za su sai ce to tunda babu nassi wajen fassara kalala amma gashi ya zo a Qur'ani a fahimta ta a sanin sa ga larabci kuma babban malamin larabci ne sayyidina Abubakar babban malami ne a sanin waƙoƙin larabawa da fahimtar kalmomin larabci to a lokacin sai yake cewa abinda ake nufi wanda ba shi da ɗa ba shi da kaza kuma aka samu wasu daga cikin sahabbai suka wafaka masa akan haka wannan kuma fassarar ita ta tabbata to amma nazzam saboda tsabar rashin ladabi ga sahabbai sai ce wannan ai tufka da warwara ne to kuma su dama ba sa ganin girman kowane dan adam yawa saboda hakka ma wannan hankali da suka yi a wannan wuri wannan dai misali ne daga cikin abubuwan da waɗannan mutane suke Amr ibn Ubayd dan uwan Wasil ibn Atha ba wai dan uwa na jini ba ina nufin wajen wannan tafi da wannan mazhaba ta i'tizal yana cewa waɗanda suka yi yakin Siffin da waɗanda suka yi yakin Jamal musamman yakin Jamal yace duk wanda suka shiga wannan yaki ai kun san yakin Jamal da aka yi tsakanin gefen Aliyu da kuma Talha da Zubair da Aisha lokacin da suka taho sulhu zuwa Basra za su yi sulhu bayan an kashe Uthman yawa sun aka a wannan kan hanyar da suka go kuma har aka yi sulhu an daidaita cewa da safe za a nemi waɗanda suka kashe Uthman domin sun taho cikin mutanen Aliyu an daidaita wannan abu cikin dare kawai sai waɗannan mutanen da suka san su za a kama sai suka zo suka kawo hari gefen su Talha sai suka zaci cewa Aliyu ne ya saba alkawari su ma sai suka je suka kuma kai hari gefen Aliyu sai gefen Aliyu suka zaci cewa gefen su Talha ne suka warware alkawari sai yaki ya rincabe shine aka yi yakin Jamal domin kar a gano su a kama su an gane ko to wannan rikici da ya faru daga baya kuma aka zo aka yi siffi mawqifin mu'tazila musamman Amr ibn Ubayd yace ɗaya daga cikin waɗannan ɓangarori fasiki ne mana ko gefen Aliyu dukkansu fasikai ko gefen Aisha da Talha da Zubair dukkansu fasikai har yake cewa la aqbalu shahadatal jama'ati minhum sawa'un kanu ahadal fariqaini aw kana ba'dhuhum min hizbi Aliyyi wa ba'dhuhum min hizbil Jamal yace in aka kawo mun su in karbi shaidar ɗaya daga cikin su ko jama'ar su gaba ɗaya group ɗin su zo gaba ɗaya in karbi shaidar su ba zan karba ba saboda me saboda ba a karbar shaidar fasiki shine abin da yake nufi kun ga dai ya fasikantar da sahabbai wannan shine ra'ayin sa akan wannan lamari ashe kenan masu zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne a immar su shi sa kullun muke faɗin wannan saboda malami kuma suka riga suka ambata cewa shi'a mu'tazilawa ne a babun aqida dawwa mu'tazilawa ne a babun aqida al-umurul kalamiyya da aka samu sabani na kalami ko in ce na abubuwan da suka shafi ilimin tauhidi da maganar sifofin Allah maganar qaddara da makamantan waɗannan abubuwa mazhabar shi'a 100% mazhabar mu'tazila ce yawa wannan kuma mun sha maganar jalasat da suke da alaka da wannan bal har wajen kaskanta sahabbai da wulakanta su yana cewa law shahida indi aliyun wa talhatu wa zubairu wa uthmanu ala shiraki na'lin da waɗannan mutane da aliyu da talha da zubair da uthman da za su zo su kafa shaida su ba da shaida akan igiyar takalmi kun ga dai igiya dai ta takalmi wannan wanda ake sa hancin takalmi da za su ba da shaida a kai yace ma ajistu shahadatahu ba zan karbi shaida su ba in ji Amr ibn Ubayd wannan kuma dama sanannen abu ne a gurinsu har nazzam kuma mu komo kan nazzam daga cikin tuhumar da yawa sayyidina Umar ya tuhumi sayyidina Umar da cewa yana da kokonto dangane da addininsa saboda wai ranar Hudaybiya ba ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce masa alasna alal haqqi alaysu alal batili ko lokacin da sayyidina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda da ayi sulhu da mushrikai ba ya bada umarni cewa an yadda tunda an taho ba ayi umara mushrikai suka ce ba su yadda ba bane ba za ayi umara ba sai dai ku koma sai baɗi ku dawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda da wannan aka ce duk wanda ya musulunta daga cikin mutanen Makka ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai da shi duk kuma wanda ya kafirta daga musulmi in an samu ya koma to su kuma ba za su dawo da shi kun ga haka musharar din yake kuma amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda nan nan ba ran sahabbai ya bace ba ko ba haka bane kun manta har Ali radiyallahu ta'ala anhu da aka zo aka ce ya rubuta lokacin da za a yi yarjejeniyar ya rubuta wannan ittifaki ne tsakanin Suhail ibn Amr a madadin mushrikai da kuma Muhammadur Rasulullah sai suka ce ba mu yadda a ce Muhammadur Rasulullah ba sai dai a ce Muhammadu dan Abdullahi wai da mun yadda da Rasulullah ne ai duk da ba a samu wannan matsalar ba zaka su ba su yadda a rubuta haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a goge har Ali ya ce shi ba zai sa hannunsa ya goge ba yanzu da Umar ne sai su ce yayi taurin kai shi da shi ko sai shi a su ce ku duba yayi wa annabi taurin kai to amma da yake Ali ne ku ga ba su ce komai a kansa sai ce shi ba zai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ne murin isa ya shafe da kansa kamar da dai duk riwayoyin da suka zo akan wannan duk sun tafi akan bayyana wannan to sannan sayyidina Umar ya zo yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wai ba mu ne da gaskiya bane waɗannan kafiran ba su ne maɓarnata ba a kan ɓarna suke annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya ce alasta rasulullah ba kai ne manzon Allah mai shi ainihi ne rasulullah kuma mu ne a kan gaskiya to sai sayyidina Umar ya ce to ya za mu karɓi ƙasƙanci addini to sai nazzam malamin mu mu'tazilah sai ya ce kun ga Umar kokonto ma yake a kan addininsa wai wannan tambayar alama ce ta bai yadda da addinin ba kokonto yake irin dai mummunar fassara da mutum zai ɗauki abu ya karanta maimakon ya fassara shi fassara mai kyau maimakon ya nuna sayyidina Umar irin kishin da yake na addini ne yasa ransa ya bace akan wannan abu har ya zo ya wannan tambayar a sai a fassara shi ashe waɗanda suka koya wa ƴan Shi'a da masu goya musu baya akan irin wannan fassarorin sune waɗannan irin mutane suna zam da makamantansu shi yasa har yanzu mutum zai zo ya karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mummunan abin da bai kamata ma a faɗe shi ba to duka saboda irin wannan karatun da suna zan suka koya musu a hankalinsu Allah ya tsare nazzam har yanzu daga cikin aqidarsa ya yadda da wannan ƙarya ta Shi'a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wasiyya ga Ali cewa shine khalifa bayan sa ka shi nazzam ba mu'tazili ne kun ga ba cikin Shi'a yake ba amma yana cikin waɗanda suka yadda da wannan ƙarya da su Abdullahi ibn Saba suka fara fito da ita farko wanda ya fara fito da wannan shine Abdullahi ibn Saba to sunan sun karbi wannan ra'ayi sun tafi zuwa gare shi lokaci ba zai ishe mu duk mu bi waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya ba har yanzu yana tuhumar sayyidina Uthman da cin mutuncin sayyidina Uthman akan wasu abubuwa farko wanda ya fara tuhumar sayyidina Uthman akan waɗannan abubuwa bayan Abdullahi ibn Saba to an-Nazzam yana ciki abinda yayi musamman na bawa al-Hakam ibn Umayya ya bashi mafaka a Madina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore shi daga cikin wannan kissa ta Abu Dharr al-Ghifari cewa ya kore shi zuwa Rabaza duk yana cikin manya-manyan waɗanda suka soki sayyidina Uthman akan mawaƙif ɗinsa a waɗannan wurare sannan al-Walid ibn Uqba shi ma da sayyidina Uthman ya bashi gwamna a Kufa shi ma Nazzam yana cikin waɗanda harshensu ya kasa haƙuri da waɗannan irin abubuwa daga Sayyidina Uthman wanda duka ba su wuce lamari na istihadi ba a matsayinsa na khalifa daga cikin khalifofi wato shiryayyu in ya aikata wani abu irin wannan ba alama ce ta kin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar da su da shi da kuma shi a suke son su nuna wa duniya cewa Sayyidina Uthman ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gangan saboda kin addini haka fasar suke so haka wannan abun haka ya shigo cikin littafan tarihi ake karantawa samari a makarantun sakandare da jami'o'i cewa ga irin abin da Usman yayi na laifi to farkon wadanda suka bawa wannan abun fassara ta laifi shine Cinazzam da ya faɗi waɗannan irin maganganu sannan har yanzu daga ciki Sayyidina Uthman ya aurar da yarsa ga Marwan ibn al-Hakam shi ma wannan duk sun soke shi akan waɗannan abu wannan kuma wani abu ne wanda muddin mutum musulmi ne menene laifin an bashi ya to kuma sannan wannan bawan Allah da zaka kalla khalifa ne daga cikin khalifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi su ko ba ya faɗa mani alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin Uthman yana ciki ko ba ya ciki don haka in ka ga wani abu ma ya saba ma kai fahimtarka sai ka ce la'alla yana da wani dalili Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya hada mu da su a aljanna in kai haka wani laifi kai jiya nake faɗin wata ka'ida cewa yana da kyau duk mutumin da zai magana akan mutane ya lura da ita da kai hukunci na tsinuwa ko zagi da cin mutunci akan wani da kuskure gara kai kuskuren nema masa gafara kun fahimci wannan idan ka nemi gafara ga wani alhali bai cancanci a gafarta masa ba matukar abin da za a yi shine Allah ce ba za a karba ba ko ba haka iya nan za a tsaya amma in ka tsine wa mutum kuma bai cancanta ba to za a tambaye ka me yasa ka tsine masa to haka nan irin waɗannan maganganu baka da dalilin tilas sai kai magana akan su mutanen nan su ne dai as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar inna wanda Allah ya hukuncin cewa radiya anhu ko ba haka bane ya faɗi cewa ya yarda da su kuma ya san cikin zuciyarsu su ma ya bada labari akan cikin zuciyarsu ku kalli wannan gurin fa sosai kamar wurin wa alima ma fi qulubihim ne yawwa laqad radiya Allahu 'anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة ماشي فعلم ما في قلوبهم يا سان ابن دك زوجي رسول با حكمشي ne na wanda bai san abin da ke cikin zuciyar mutane ba a hukunci ne daga Allah wanda ya san abin da ke cikin zukatansu ya san a zuciyar su abin da ke ciki amma duk da haka me yayi musu yace ya yarda da su kuma ya san su ma sun yarda da shi don haka wani yazo yanzu ya tuhume su cewa ba su yarda da Allah ba sune wa addinin Allah makirci to lalle ya ƙaryata Allah akan cewa ya san abin da ke cikin kirarsu kun fahimci wannan wurin ko ba fahimta ba don haka kai kokari ka sa kanka a fagen masu nema wa mutanen da suka gabata rahama da addu'ar gafara kar ka bari a same ka cikin masu zagin su don ran kiyama abin da kake zato na Allah ba shi bane mu muna da tabbacin ma ba shi bane amma a yare irin naka shine muke gaya maka abinda kake zato cewa ba masoya Allah bane makiya Allah ne sun yi kaza sun yi kaza ran da zai bayyana gare ka cewa ba haka bane ka riga ka kafurta su ka tsine musu ka la'ance su to ga ka kuma a gaban ubangijin su kaga baka san me zaka ce ba in kuwa ka tafi akan abinda Allah ya faɗa a Qur'ani to kai gaskiya kuma ka kyautata musu zato to ka tsere da kanka alal aqalla ba za a kama ka da laifi cewa me yasa ka gafarta musu ba ko ka neman musu gafara ba kun banci wannan zancen mu je saboda lokaci har yanzu daga cikin waɗanda Nazzam ya tuhuma da zagi akwai Huzaifatu ibn al-Yaman aminu sirri rasuli sallallahu alaihi wasallam sahibu sirri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sunayen munafiqai sai da ya zazzage shi Cinazzam وشتمه واتهمه بالكذب يزاجيشي كما يتهميشي دكاليا وزعم أنه حلف لعثمان على أشياء ما قالها وقد سمعوه قالها har ya tuhume shi da cewa yayin sayyidina Usman ƙarya akan wani abu, yayin rantsuwa kai akan wani abu, akan wasu abubuwa, cewa ya faɗa alhali sun masa shaida cewa sun ji shi cewa bai, wato ya ce bai faɗa ba bayan kwa ya faɗa, ma'ana dai ya tuhume shi da cewa maƙaryaci ne. To dan Allah, in kana karanta irin waɗannan maganganun na sunan zam, sun bi duk waɗannan manyan bayin Allah da Allah ya yarda da su, waɗannan bayin Allah da suka ruwaito mana Qur'ani, suka karɓo shi daga manzon Allah, suka karɓo mana yadda aka ba da sallah da azumi da zakka da hajji da komai na addini, ran da kace musu maƙaryata, to fa sun yi ƙarya a hadisan alwalanka, sallarka da azuminka da komai, sai ka kafirta, sai ka daina addinin musulunci, saboda ta hanyar su aka karɓo. Wannan ita ce natija ta ƙarshe da duk mai shi'a da mai goyon bayan irin wannan ra'ayi yake so a fahimta dangane da addinin musulunci. Haka ba lamari ne na wasa ba. Allah kyauta. Ina jin mun faɗi wannan makon da ya gabata. Sannan dama ba ƙaramar dangan su irin Abu Huraira, saboda yawan hadisansa, to bari a tuhume shi a ci mutuncinsa. Nazzam yana cewa kana akzaban nas, Abu Huraira yana cewa a cikin mutanen duniya ba wanda ya kai shi ƙarya, in ji Nazzam ya fi kowa ƙarya a duniya. Ku gashi duk abin da kuke ji yanzu ana faɗi, wasu suna faɗa mini, duk ba baƙon abu ba ne. Kuma yanzu wannan zancen shekara 2000 da wani abu aka faɗe shi, ya cutar da Abu Huraira, ya cutar da musulunci, har yanzu ana musulunci, malamai sun yi raddin magana kuma an wuce, musulunci yana nan yadda yake. Naka dan me zaka tsaya a yanzu, wani zai zo ya girgiza ka da irin waɗannan kazaman kalamai, la'alla saboda baka karanta ba, baka taba ji an faɗa ba, sai ka ɗauka wani abu ne baƙo a rayuwar musulmi. Sannan har yanzu wai da awassa yana cewa wai da Umar da Usman da Aliyu da Aisha wai sun taɓa ƙaryata Abu Huraira, sun ce masa maƙaryaci, don haka shi ma ya ɗauka cewa maƙaryaci ne shi. Har yanzu dama suka zo babin magana akan Muawiya, dama wannan kamar da magana akan Abu Huraira take haka Muawiya, saboda harkar siyasa da maganar sarauta da yadda ya baiwa ɗansa da sauransu, aka shigo wannan babin, sai a buɗe ƙofa a baiwa kowa dama ya zage shi ya ci mutuncinsa a manta tsayuwarsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai, akwai wata magana da na sha ambata mana a nan ta wani daga cikin magabata da ya ji Abdullahi bin Mubarak ne ko Sufyan al-Thawri, ya ji wani yana fifita Umar ibn Abdul Aziz, ana ce masa khamisul khulafa, wa shi ne khalifa na biyar daga cikin khalifofi, yana fifita shi akan Muawiya, shi ne sai ce wallahi, in ji shi wannan bawan Allah daga cikin magabata ya ce, na rantse maka da Allah, ƙurar da ta shiga cikin hancin Muawiya ran da yake yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ko yana cewa da suka halarci yaƙin Hunain bayan an gama fathu Makka, da suka musulunta fatu Makka, duk wanda suka musulunta a fatu Makka da su aka je yakin Hunain, to a wannan yakin yana cikin masu rike taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadda babansa Abu Sufyan yana rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taguwa. To yace ƙurar da ta shiga hancinsa a ran da aka yi wannan yaki ta fi Umar ibn Abdul Aziz gaba ɗayansa, ita ƙurar ba Muawiyan ba. Wannan dan ya nuna masa ne, ya nuna matsayin sahabban nan ba matsayi ne na wasa, saboda Umar dan Abdul Aziz bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, dukkan wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce kai masa irin wancan zance. Wannan alal aqalla ita ce fahimtar manyan malamai magabata. Sannan har yanzu ya samu Samura ibn Jundub, Amr ibn Ubayd ya zazzage shi, shi ma yawa yace shi ba yi bane, wa lam yaslam Samura ibn Jundub, mun san shi a shekara ta 60 ya rasu, shi ma bai kukuta ba daga zagin Amr ibn Ubayd, sai da Amr ibn Ubayd ya zage shi, wani ya tambaye shi akan hadisin Samura, sai ce masa ma tasna'u bi Samura, yaya me kake ganin Samura ibn Jundub a cikin sahabbai, an tambaye Amr ibn Ubayd, bude bakinsa sai ce qabbaha Allah Samura, in ji Amr ibn Ubayd, Allah ya munana wa Samura, saboda ya faɗi wani hadisi ko ya ruwaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya saba wa manufofinsu da ka'idojinsu na al-usulul khamsa na kore kaddara. so ku duba ku gani waɗannan sune shugabannin duk wanda kaje yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un ya dangana kansa ga shi an ci ko bai dangana ba abu nabiyu bayan mun magana akan mawqifin su dangane da sahabbai shine inkaruhum lil hadith al mutawatir awulun su basu yadda da hadisi mutawatir ba wannan dama ka iya cewa tahsilu hasil me ma'anar tahsilu hasil ba dai ko ba faɗi wannan ba an sani domin ka'idar mu'tazilawa ita ce hadisi da aya matsayinsu ɗaya in suka saba wa hankali ko abin da suke gani shi ne hankali in dai saba ma ka'idojinsu nan guda biyar to ko aya ce ko hadisi ba sa ganin darajarta za su yi mata tawili alal aqalla su yi mata tawili in ko hadisi ne dama ra'san za su ce masa ƙarya ne to don haka kuma su din ne suka fito da ka'idar raba hadisi mutawatiri da kuma ahad su ce ahad gaba ɗaya ma ba su yadda da shi ba mutawatirin ma kuma ba su yadda da shi ba me yasa bambancin sun ce ga maganar Abul Hudayl al-Allaf Abul Hudayl al-Allaf yana cewa al-hujjatu la taqumu fi ma ghaba anil hawasi min ayatil anbiya'i alayhimus salam wa fi ma siwaha dangane da duk abin da ya kuye daga hawasin mutane ma'ana duk abin da ba ganin sa za a yi ba ba jin sa za a yi ba an gane duk abin da ya fita daga ka'idar hissi ba za a iya ganin sa ba za a ji shi ba na daga ayoyin anbiya wato mu'jizozi da sauransu duk ba a karba illa bi khabari 20 sai hadisin da mutum 20 suka ruwaito wani zai ce to dai mutum 20 ne akwai hadisai mutawatirai wanda suka ruwaito su masu bi 20 ko to ba a ga mazancan ba sai hadisin da mutum 20 suka ruwaito fihim wahidun min ahli aljannati aw akthar wanda a cikin su sai an samu dan aljanna ɗaya ko fiye da ɗaya to dan Allah ina za a samu kuma dan aljanna waye san dan aljanna ne ina ce ayoyin da suka faɗi ƴan aljannan su suka ƙaryata ayoyin na ƴan aljanna su suka zagi ƴan aljannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suna zancan abin da suke nufi da dan aljanna wai a samu wani waliyin Allah da bai taba ƙarya ba bai taba zina ba bai taba komai ba sai ya shiga cikin wannan hadisin sannan su a samu irin su 20 sannan za a yadda da hadisin mutawatir to in ko haka ne to babu wani hadisi da za a amfani da shi a duniya gaba daya domin wannan ka'idar su suka fito da ita ba malaman ilimin hadisin ba an fahimci abu ka ji dai san zuciya abu na uku shi ma ta wannan dan mu gama dai wannan tattaunawar a yau insha Allah dangane da mu'tazila raddin su ga al-khabarul wahid ba su yadda da khabarul wahid ba me khabarul wahid kafin mu wuce khabarul wahid ai kun san mutawatir ko yawa hadisin da ai mun faɗe shi ma kwanan nan a cikin wannan tattaunawa ta mu yawa hadisin da wani adadi mai yawa wanda a hankalce ba zai yiwu a ce haduwa suka yi suka kirkiri ƙarya suka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nan ana kallon yawan adadin ne yawa yawan adadin da ya ruwaito hadisin in dai ya wuce hankalin da za a ce an taru an yi ƙarya to wannan shine tawatir mutawatir ahad kuma shine wanda bai kai wannan level din ba shi ake ce ma ahad an kasa shi kashi uku ina jin dai mun yi wannan zancen a nan ma ba wani lokaci mai tsawo ba to daga cikin hadisai da shi'a ba su mu'tazilawa suke watsi da su ba su yarda da su ba da yawa daga cikin hadisan aqida waɗanda suke magana akan al'amuran gaibi to dukkansu mu'tazilawa ba su yarda da su ba kamar hadisan azabar kabari kun ji wannan mutumin shi ma yana cikin abin da ya soka ko bai yarda da azabar kabari da me za a yi duk abin da yake a kabari duk shi ma ce ƙarya ne shi yasa aka gaya muku cewa duk ɗaukowa yake a littafan wasu yake faɗi sai aka kama wani sabon bincike duk wannan zancen an gama shi tintin azabar kabari mu'tazila ba su yarda da ita ba ba su yarda ana wani abu in an turbuɗe mutum a cikin kabari an tafi an bar shi ba su yarda ana komai ba har cewa suke wai waye ya sa kunnensa a ƙasa har ya ji abin da ake yi wannan kuma lamari ne da aka gina shi akan me na faɗa mana wannan ko shi ma cewa da ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana ana yi ba da man wada ba a karɓa ba dan ba abu ne da mai da hankali yake cewa ina jin fa ya kamata a ce a kabari ana yi mutum wani abu kawai sai mu yarda cewa eh ina jin ya kamata ai ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake mu wahayi shine ya faɗi wannan labarin cewa ana yin tambayoyi a kabari kuma ana yi wa mutum ni'ima a buɗaɗa masa kabarinsa a yalwata masa shi wani kuma a kuntata masa har ya zama kashin kirjinsa ya sassaba yadda ake yi ba mu sani ba tunda ya fita daga kudurar mu domin me mu muna cikin rayuwar duniya shi kuma wanda ake wa yana cikin rayuwar barzakhu duk kuma za a tashe mu mu koma kuma yawmul qiyama ranar wato ranar lahira kunga rayuwa akwai ta duniya akwai ta barzakhu akwai kuma ta qiyama to duk wanda yake a duniya take bai san me ake ba a barzakhu an gane ko yawa koda akwai wani lokaci da wanda yake barzakhu zai ji wani abu na abin da mutane suke shi ma saboda labari ya zo akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka binne mutum aka juya aka tafi yana jin takun kafafun mutanen da suka kawo shi wannan shi ma da annabi bai faɗa ba da ba wanda zai faɗe shi an fahimci wannan abu don haka komai an gina shi ne akan waɗannan hadisai kuma imaninka da su ba zai cuci imaninka ba ina ce ran kiyama Allah madauki zai ce ina wanda suka yarda da azabar kabari sai a ware su a ce me yasa kuka yarda sai ce annabi ne ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam hadisai muka samu akwai uzuri ko ba uzuri idan kuma ran kiyama aka ce ina wanda suka karyata me yasa ku karyata sai ce mu ba mu yarda da hadisan bane annabin karya yake ko sahabban karya suke ko masu riwayar karya suke sai ce to kun karyata mutane kun karyata manzon Allah kun karyata za su cancanci azaba ko ba su cancanta wannan in ma ka bi abun a wannan hankalin kenan yawa ballantana duk abin da yake gaibi ne to ba a sa hankali a cikin sa mun karanta wannan a baya waɗannan abubuwa ne hankali ke shiga ciki wannan abubuwan ne hankali baya shiga ciki hakanan imani da haube tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafki zai shayar da mutane duk wanda ya sha kuma ba zai wato yi kishirwa ba har abada da maganar sirati da mizani sirati akan wutar jahannama za a taka a tsalke abi a wuce tsakanin jahannama da aljanna yaya yake ba mu sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya ba mu labari wannan abu duka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata ba haka ash-shafa'a ceto shi ma duk sun karyata sun ce ba su yarda da hadisan ceto ba sun karyata su to waɗannan hadisai ne suka tabbatar da waɗannan abubuwa wasu kuma har da ayoyi shafa'a akwai a Qur'ani to amma su dama abinda yasa suka yi inkarin shafa'a ba saboda ta zo a hadisi bane ku gane wannan a gummu mu'tazila ka'idarsu ta infadul wa'di wal wa'id ita ce ta sa ba su yarda da shafa'a sun ce wajibi ne Allah ya zartar da alƙawarinsa na alheri ya kuma zartar da alƙawarinsa na azaba ba zai yafe wa duk wanda ya mutu bai tuba ba in dai mutum ya mutu ya tuba to ba zancen yafiya ka ga ba su yarda da inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ba su yarda da juz'in wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha an ban jannah su suna ganin duk wanda ya je lahira bai tuba ba to ba zancen ceto ba za a fito da shi daga wutar jahannama a kai shi aljanna ba babu wannan zance ko da Qur'ani ya tabbatar da ceto ko da hadisi ya tabbatar to dai duk ba su yarda da waɗannan hadisai ba hakanan ru'yatullahi fil akhirah ganin Allah a lahira ba su yarda da shi ba hadisai sun zo akan wannan ayoyi ma sun zo yawa hakanan kuma akwai hadisai da suka zo da yawa akan wasu hukunce-hukunce na halal da haram da suka zo ta hanyar hadisai su ma sun ƙaryata ba su yarda da su ba za su ce waɗannan hadisan sun saba wa hankali sun saba wa hankali daga cikin irin wannan hadisan da suke ƙaryatawa akwai hadisin idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yadmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu ai kun san wannan hadisi in mutum ya farka daga bacci kada ya dilmiya hannunsa a cikin ruwa domin bai san inda hannunsa ya kwana ba don haka ya je ya wanke sai suka ce su duk sun san inda hannunsa ya kwana kawai wannan hadisin wai ya saba ko suna bacci wai kuma dama mai bacci wanda yake marfu an dauke masa alƙalami meye kuma ko ma meye da hannun to meye za a zo a faɗi wannan sai suka ce su kawai ba ruwansu wannan hadisin ƙarya ne sai suka ce kuma har yanzu daga cikin hadisan har yanzu da suke zaton cewa sun saba wa wai Qur'ani shine hadisin la wasiyata li warithi babu wasiya ga wanda zai gado shi ma sun ce ba su yadda da wannan hadisin ba saboda wai ya saba wa hadisin kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran al wasiyatu lil walidain wal aqrabin sai kace wannan ayar ta kare ta wannan ba ku manta ba farkon lecturesin wannan lecturesi ina jin zaman mu na uku mun yi magana akan wannan har da maganganun da malamai suka ambata akai haka nan hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa kar a auri mace a hada ta kishi da gwaggwanta ko innarta yar uwar uba ko yar uwar uwa kar a hada su kishi da ita in mutun yana ya auri wata mata to kuma tana da kanwar uwa ko kanwar uba kada ya auro ta ya hada su su zama kishiyoyi da ita da matarsa ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan sun ce ba su yadda da wannan hadisin ba wai tunda baya cikin ayar hurrimat alaikum ummah hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum azwa kaje tunda ba faɗa anan ba kawai su ba su yadda kaga wannan su kuma ba su yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya insha'in hukunci koda ba a Qur'ani yake ba shi yasa a cikin maganganun mu na alakar sunna da Qur'ani in ba ku manta ba zaman mu na biyu ko na uku an yi magana alaƙoƙin hadisai da ayoyi daga cikinsu akwai ne ba akwai sharhi ba da bayani da taksisi ko ba haka ba yawwa da taqyidin mutlaq da sauransu to a ciki kuma ai akwai abin da ya shafi insha'in sabon hukunci wanda ma babu shi a Qur'ani to kaga su ba su yadda da wannan ba ina sun yadda da wannan ko Allah bai faɗa a cikin Al-Qur'ani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda la yantiqu anil hawa duk abin da ya ambata Allah din ne ya faɗa koda wannan ba ciki cewa matar da aka aure ta tana gidan miji to kar mijin nata ya auro kanwar uwarta ko kanwar ubanta ya hada su kishi in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda abin da ke cikin sa na lalata zumunci me ne laifi a cikin wannan abu to amma su mu'tazila ba su yadda da wannan hadisi ba wannan dai yana daga cikin abubuwan da aka ruwato dangane da mu'tazila abin da suka ambata abuwatu hana yanzu daga abubakar ibn muhammad ya ce amr ibn ubayd yana cewa la yu'fa anil liss duna sultan ai kun san hadithin idan mutum yayi sata in har an kawo shi wurin sultan shugaba ko an kai shi gun alkali to babu wanda ya isa yayi shafa'a yayi ceton ko a ce an fasa hukuncin a fasa yanke masa an fahimci wannan aiko ai kun sani hadisin abin nan Safwan ibn Umayya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kama wani yayi sata aka go aka sa baki a ciki sai annabi ya ce fa halla qabla an ta'tiyani bihi me yasa da kai abin tun kafin ka zo min da shi amma tunda ka zo min da shi an riga an kama shi dole sai an zartar da hukunci Amr ibn Ubayd yace shi bai yadda da wannan zance yace kawai duk ƙarya ne sai yace ma wanda ya faɗi hadisin shi Abubakar ibn Muhammad yake cewa da aka gaya wa Amr ibn Ubayd wannan hadisin sai yace wai a tahlifu billahi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu zaka rantsa min da Allah cewa annabi ya faɗi wannan hadisin qultu Abubakar ibn Muhammad din da yake da suke magana da Amr ibn Ubayd sai yace ni kuma sai nace da shi a tahlifu anta billahi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqul kai ka rantsa min da Allah cewa annabi bai faɗa ba shikenan sai shi kaga wannan ya nuna dama takhmini ne da zanni kawai da kuma kokarin su sawa mutane kokonto a addininsu Allah kyauta Shatibi yana cewa waɗannan mutane yan bid'a generally ba iya mu'tazila a kawo musu hadisi su ki karɓa su ƙaryata hadisi waɗanda hadisan da ba su dace da ra'ayoyinsu ba, dalili suna cewa saboda sun saba wa wai hankali, wai kuma waɗannan hadisai ba sa tafiya daidai da dalilai, don haka suke ganin wajibi ne a yi inkarinsu, kamar irin masu inkarin azabar kabari da sirati da mizani da ganin Allah da sauransu, da kuma inkarin hadisin kuda, shi ma suna inkarin su ce ba su yarda da wannan hadisin ko wani hadisin kuda, ai kusa hadisin kuda cewa in kuda ya fada cikin abin shanka ka dilmi ya shi saboda ɗaya gefen cuta ce ɗaya gefen waraka, ai mun san wannan hadisi, hadisi ne kuma ingantacce, to su ma suka ce kai da Allah wannan duk tatsuniya ce. Sai gashi a zamanin yanzu likitoci sun tabbatar da cewa wannan abun gaskiya ne, wannan yake nuna maka in a wancan lokacin ba a samu irin wannan abun ba da zai tabbatar da wannan abun, saboda dama su masu irin wannan hankalin suna so ne kawai komai sai abin da ya tafi daidai da hankali da binciken sciences, in wani mutum a garin su likita da zai iya bincike ya gano wani abu ya gaya musu ya faɗa za su iya yarda fa, amma kuma sun ƙaryata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yace duk irin waɗannan abubuwa da suke yi yana daga cikin alamomin gane ƴan bid'a, inkarin irin waɗannan hadisai. Allah sa dai Allah kyauta wa Allah kuma ya sauƙi mana, Allah ya shirye su. An nuna lokaci, abu na ƙarshe da zan magana inkarin su akan ijma'i, ba su yarda da ijma'i ba, ijma'i ma sun ce kaga dai shikenan sun rusa duk dalilan musulunci, dama Qur'ani ne da hadisai da kuma me ijma'i. Har wata kissa da ake da Al-Baihaqi ya ruwaito a cikin Manaqib Shafi'i, yana cewa wata rana Bishr Al-Murrisi ko san shi daga cikin Mu'tazilawa, Bishr ibn Ziyaf Al-Murrisi ya ce ba wani ijma'i duk ƙarya ne, to a cikin da yake faɗin haka ya tambayi Al-Imam Shafi'i a gaban Harun al-Rashid, Harun al-Rashid khalifa ne, ga khalifa yana zaune, ga Al-Imam Shafi'i, ga Bishr al-Murrisi mu'tazili, sai ya tambayi Al-Imam Shafi'i yace idda'aita al-ijma', kai ka ce waya ko wani abu mai suna ijma'i ko, fa hal ta'rifu shay'an ajma'a an-nasu alayhi, kai ka san wani abu yanzu a duniya da mutane suka yi ijma'i a kansa, ba ni wani abu ɗaya da mutanen duniya suka yi ijma'i a kansa, tunda dama ku ai kun ga hanyar hankali suke bi ko, da yake Al-Imam Shafi'i sama yake da su hatta a kwakwalwar, sai yace masa na'am ina sani, ajma'u ala anna al-hadira amirul mu'mini, mutane duk sun yi ijma'i akan cewa wanda yake zaune a kujeran nan sarkin nan da ka gani shine amirul mu'mini, faman khalafahu qutila, duk kuma wanda ya saba wannan kashe shi za a yi. Shafi'i yace wannan ijma'i ne ko ba ijma'i? Ijma'i ne. Kun ga wannan Al-Imam Shafi'i dama yana daga cikin mutane zakakure wanda Allah ya hore ma kwanya da basira, haka duk dai ma kai waye ma zai fice ne in ba mai kwanyar ba, waye zai zama a cikin manyan malamai in ba irin waɗannan manyan bayin Allah ba. To wannan dai misali ne daga cikin abinda malamai suka ambata dangane da inkarinsu dangane da wato ijma'i. Ina jin za mu bar abinda ya shafi mu'tazilawa haka a wannan bangare, amma ku sani cewa su ne uwa su ne uba dangane da duk abinda za mu zo mu ji daga baya na duk mai inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan mutanen su ne. Yawwa, in ka ji wani ma ya buɗaɗa, to daga wannan makarantar ya ɗosano abinda ya ɗosano, daga nan ya tsotsi nonon da ya tsotsa wanda ya jefa masa wannan irin tunani. Kuma insha Allah ta'ala za mu zo mu ji sauran, duk da yake kuma kowa da irin tasa tsammatin kubra ɗin da ya kawo na cikin na musifu dangane da addinin Allah subhanahu wata'ala da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In Allah ya koyi mu mako mai zuwa za mu zauna a kan asha'ira, suwaye asha'ira, za mu yi ƙoƙari mu ga shi ma dai a yi shi a taƙaice, tunda ba abinda ya shafi inkarin sunna ɗin bai kai yadda mu'tazilawa suke inkari ba, amma dai akwai abin da suka fito da shi su ma wanda ya zama arqala na karbar hatta nususun qur'ani da nususun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da shafi masaloli na aqida in Allah mutuki ya kai mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shiriyar da mu ya tabbatar da mu akan shiriya wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تا دم فارا لوجهتك لألاك هذا درس وانا ياتي تنبأ يتتي أنت نجاشي سركين هبش يا مسلمت وانا كون قبعت دا ألاك هذا درس بلدي ما أمسا تأما دا قبايا وانا نبين سنة دا ألاك wannan ya ce malam da Allah ina so a yi min menene magana kan Ibn Qutayba domin a wani a baya ka taba magana a kansa cikin malamin mu'tazilawa haba ba Allah bari mu fara to da wannan tunda ka fara wannan zance malam wannan yana cewa malam da Allah ya yi min bayani akan Ibn Qutayba domin a wani baya ko a wani lokaci a baya ka taba magana a kansa cikin malamin mu'tazilawa kuma naga Bukhari ya karbo hadisi a wurin sa shin malam wannan daban wancan daban hababan Allah gaskiya baka ji sosai ba Ibn Qutayba kalmar da na ambata a kansa magana ya fada a cikin littafin sa ta'wil mukhtalaf alhadith Ibn Qutayba shekara ta 276 ya rasu yana cikin manyan malaman da suka yi wa musulunci aiki suka kuma yi difa'i akan hadisai la'alla dai ana cikin bayanin malaman mu'tazilawa sai na faɗi wani abu da ya faɗa a kansu an bayyana abin yawa kai kuskuren fahimta amma Ibn Qutayba ai babban malamin sunna ne baya cikin mu'tazilawa yawa amma kuma ba shine wanda la'alla kake faɗi ba akwai Muslim akwai Qutayba ibn Sa'id yawa la'alla kai shi kike fadi malamin su Muslim yawa shi wannan mai riwaya ne malami yawa amma abin nan Ibn Qutayba shi daban yake littafi ya rubuta ta'wil mukhtalaf alhadith wannan cikin wadanda suka yi difa'i sosai akan sunna irin su at-tahawi wanda suka bi hadisai da ake ganin kamar sun saba wa juna sai tawfiki ya harmonize din su wannan shine aikin da yayi babban aiki ne kuma ya mai da martani akan waɗanda ba sa karɓar hadisai ai na jin abin da na faɗa kenan ko ba kun yi dinan na sa shi a cikin malamin mu'tazila yawa to ina jin kai kuskuren fahimta Allah ya fi mana duka yace malam menene bambancin aqidar da mu'tazilawa da ƴan al-menene al-qur'aniyun to yanzu dai kai yanzu ka fahimci aqidar mu'tazilawa ko insha Allah inda ka ji abubuwan da muka tattauna to ka jira kuma insha Allah muka ba mu tattauna akan qur'aniyun suwaye su suwaye tarihin su suwaye shugabannin su da kuma aqidun su insha Allah zaka ji amma dai qur'aniyun ba a same su ba a zamanin baya ma can kwata kwata da wannan sunan a ce ga wata kungiya sunan ta qur'aniyun in mun zo tattaunawa akan ta zaku ji sabon tarihi ne ma'ana a baya bayan nan aka same su ba a zamanin can baya ba wani kuma yana cewa malam tambaya sa ita ce an ce Najashi sarkin Habasha ya musulunta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah saboda haka yana cikin sahabbai ma'ana shi ma sahabi ne ko kuwa Ibn Hajar al-Asqalani a cikin al-Isaba ya ambace shi a cikin sahabbai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa salatul ga'ibi ba saboda ya ga manzon Allah ba amma saboda ya rayu zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an yi abin nan canje-canjen wasiƙa tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawo ko wanda za a ce ya aika an aiko ai kaga abin nan bambancin ta da haduwa ba yawa dan haka dan an sa shi a cikin sahabbai ba wani abu an fahimta kuma sannan sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa ta tabbatar da cewa shi mai imani gashi shugaban kiristoci ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da imaninsa cewa a ɓoye ya san ya yadda kuma ya ma bayyana kai ba a boye ba lokacin da aka karanta masa Qur'ani a suratu Maryam yaji abubuwan da aka faɗa yace wannan bai ƙetare abin da ke wurin mu gwargwadon haka ma'ana yadda kuka yadda da shi mu ma haka yake a wurin mu ashe ko in imanin sa shine abin da aka karanta a suratu Maryam to lalle ne imani amma ji abu wallahi yake so wa alaikum assalam to ba da kai muka fara wannan zaman ba shi yasa kilan ba wani ya baka amsa a cikin wanda suka halarci zaman mu na farko da yanzu wa zai bashi amsa meye bambancin khawarijawa da mu'tazilawa wa zai gaya masa na san duk za ku iya kawai kunya kuke ne sai khawarijawa sai kuma mu'tazila a kusa da shi wani zai gaya masa wannan ne ga malamai ta a kusa su waye khawarij duk fa kun sani duk wanda suka sani na san su ma duk sun sani a'a sun sani kawai ba za su yi magana ba ba shi amsa ba ne to sai mu nuni eh gaya masa a'a mai kowa ya ji ai su waye khawarijawa suwaye mu'tazila ba rada ba ce mu ma muna so mu ji ai na ban ji ba tambayar za mu yi ta ya fi so da ya rada masa tsayi ya gaya maka to ba wani zai gaya ma a ni baban yadda cewa ba ku sani ba to waya nan ɗin zai faɗa na ji wani ya ɗaga hannu yawwa ne kana ji a'a ba rai ku gashi ana faɗa maka a nan khawarijawa sunan wanda suke tawaye ga Ali ibn Abi Talib sunan da ya alal kalla daga wani lokaci aka fara amfani da shi kuma suna da aqidu kafirta masu zunubi tawaye ga shugabanni duk wannan yana cikin aqidunsu yawwa mu'tazila fa kaji su ko yawwa waɗanda suke gabatar da hankalinsu akan nassoshi suna da ka'idoji guda biyar ko da tauhidi da al'adlu da manzila bainal manzilataini da al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da kuma alwa'd wal wa'id kaji waɗannan su ake ce ma mu'tazila waɗancan kuma khawarij lalle dai baka halarci darussan mu na baya ba shi yasa to Allah ya kyauta mana barakallahu fiku na'am al-awwam da bambanci mana az-zubair ibn al-awwam ashi wannan daga iyo ne su yi min ko wani abu zaka ji wasu ne a yanzu suna cewa ga magarin mutane sai su rika ce musu awwam a kuskure ne awamun nasi ake ce shadda din akan mimun take ba akan wawun ba awamun nas طيب بارك الله فيكم